الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 10 ga watan Juma'adul Akhira shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 2 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala balaifi kafin darasi ne yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
cewa wanda ya kusance ya dan sha halin lana da adam ya yi sadaka dinari ne ko rabin dinari da aka bada
wato wai dangane da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya sadu da iyalinsa a lokacin al'ada ma'ana lokacin da mace take al'ada kafarar da ke kanshi shine ya yi sadaka da dinari ko rabin dinari zabi ne in kana da halin ba da dinari dinari ya zama wajibi a kanka in baka da hali zaka ba da nisfu dinar rabin sa kenan wanda kudin dinare kwa akalla kusan jika 67 yake tashi dinare daya wajen jika 67 yake tashi kenan idan mutum yana da hali dinare zai yi sadaka da shi in kuma bai da hali sai ya bada nisfu dinar tare da cewa wasu malamai sun dan bambanta sun ce in kaman farkon al'ada ne lokacin da jini yana zuba sosai to shine zai sadaka da dinari guda in kamar a karshen ta ne to shine mutum zai sadaka da nisfu dinar shi dai duka abin yana da alaka da hali in ya zamanto kwata kwata ma mutum ba shi da halin badawa to dole ne ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala wato muna dai cikin kitabu sala mun gama baban da ke bayani game da hukuncen wato sallar zuhur ko kuma kace sallah ta yaki kenan abinda ake nufi da al-khawf anan wato shine kenan al'amari wanda yake na yaki saboda shi al'amari na yaki al'amari ne wanda yake gusar da duk wata nutsuwa daga cikin zukatan jama'a don haka kenan ita sallar aka jingina ta zuwa sababinta shine al-khawf ake kiranta salatul khawf ita wannan sallah ta samu asali wato a cikin al-Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayanin ya gabata dalilin da ke tabbatar da ita daga cikin Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الآية daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun wuce al-safa kuma tare da cewa kamar yanda bayani ya gabata wannan yana nuna mana matukar muhimmancin sallah a musulunci domin ita ce ibada ibadar da ubangiji subhanahu wata'ala ya fi so ya fi kauna daga cikin dukkan ibada don haka hatta da ana cikin yanayi wanda yake na tashin hankali na yaki ubangiji subhanahu wata'ala bai ma bayin sa rangwamen cewa su bari in tsoro ya gushe sannan ayi sallah ana cikin yanayin na yaki ubangiji subhanahu wata'ala yace ayi kuma wannan yana nuna mana girman shahadi da muhimmancin sa domin duk wasu rukunai na sallah an yi rangwame game da su a cikin irin wannan yanayi in har wato tsoro ya tsananta kaga fuskantar alƙibla domin yin sallah ta farilla ko ta nafila in har ana zaman lafiya wannan sharadi ne na ingancin sallah duk wanda ya juya ma alƙibla baya alhali yana sanar da alƙibla yayi sallah sallah bata inganta ba haka ruku'u da tasowa daga ruku'u da sujada da dagowa daga sujada waɗannan duka rukunai ne waɗanda suke na sallah wanda sallah ba ta inganta sai da su to amma a hali da yaki in za a yi sallah in yaki ya tsananta dukkan waɗannan rukunai an yi rangwame game da su haka nutsuwa don haka can ubangiji ta'ala yake faɗa fa in khiftum farijalan aw rukbana in har kun ji tsoro yaki ya tsananta ubangiji ta'ala yace ku yi sallah halin kuna kan dugadugan ku ma'ana kana gudu kana sallah auru kubanan ko kuma kuna mahaya akan dokin kamar sai kai da haka wannan yana nuna mana muhimmancin jihadi a musulunci da haka kenan dukkan wasu rukunai na sallah aka yi rangwame mutum yakan iya yin sallah ba tare da ya zo da su ba idan tsoro ya tsananta tare da cewa kamar yanda bayani ya gabata ita wannan sallah nau'ika ce da dama kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun lissafa kusan nau'i 16 amma nau'ika waɗanda suke tabbatattu 6-7 shidan dai su ne waɗanda suke tabbatattu kamar yanda al-imamu Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa kowanne kai daga ciki yayi kamar yanda wato nau'i na farko daga cikin ita wannan sallah kamar yanda bayani ya gabata wato limami yakan sallaci raka'a 2 da kowace jama'a kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai raka'a 2 da su misali yakan kasa jama'a kashi 2 wannan jama'a sai ta je ta yi gadin abokan gaba ta tsara abokan gaba jama'ar ta biyu sai ta tsaya tare da limami kenan limami zai yi kabbara ya sallaci raka'a 2 da su idan ya yi raka'a 2 da su ya salamce su ma sai su salamci sai su tafi su tsaya kenan mahallin ƴan uwansu su ma su ci gaba da gadi wannan jama'a sai ta zo kuma limami sai ya yi kabbara da su ya yi raka'a 2 ya salamce su salamci wannan raka'a 2 da limami ya yi da jama'a ta farko ita ce farillarsa an gane ko ta biyun da zai sake wannan nafila ce kenan wannan yana ƙara tabbatar da halaccin mai farilla ya bi mai nafila a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana da raka'a 4 amma kowace jama'a tana da raka'a 2 kamar yanda ya gabata hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin sunanin Nasa'i yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallabi ta'ifati min ashabihi raka'atayn mun karanta hadisin kenan أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci raka'a biyu da wata jama'a daga cikin sahabbansa kuma sallama sannan manzon Allah ya salamci da ya salamci sai suka tafi suka ci gaba da gadi sannan waccan jama'a ta zo shine yace kuma sallabi akharina raka'atayn kuma sallam wato sannan ya sallaci raka'a biyu da wannan jama'a ta daban wanda kenan ba a yi sallah da su a farko da ya biyu da su shi ma ya salamci su ma suka salamci kenan wannan sifa ta farko daga cikin kenan sifofin kenan ita wannan sallah kenan wannan in a cikin yanayi ne wanda yake na bulaguro kenan inda kasar ake kasarin sallah in a zaman gida ne kenan yakan iya raka'a hudu misali in azhar ce ko la asar ko isha kenan jama'a ta farko in yi raka'a hudu da su ya salamci idan ya salamci kenan hallo sai su tafi su ci gaba da gadi wadancan su zo hallo sai yi raka'a hudu da su shine anan kenan yayi raka'a biyu da jama'a ta farko jama'a ta biyu da ta zo ita ma yayi raka'a biyu da ita kenan wannan shine nau'i na farko daga cikin nau'ika nau'i na biyu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a daya wato ga kowace jama'a kenan da ya kasa jama'ar ta sa kashi biyu kenan jama'a ta farko da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai raka'a ɗaya da su da ya raka'a ɗaya da su kenan sai suka salamci suka wannan suka yi raka'a ɗaya da su sannan kuma jama'a ta biyu da ta zo su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai raka'a ɗaya da su kenan a takaice anan kowace jama'a tana da raka'a ɗaya amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da raka'a biyu kowace jama'a kuma da aka yi raka'a ɗaya da ita wato sallama ta yi kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana da raka'a biyu su suna da raka'a ɗaya shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da ya gabata da yake cewa faradallahu salata ala lisani nabiyikum sai ya ce fil hadari arba'an wa fil safari raka'atayn sai ya ce wa fil khawfi raka'a an gane ko hadisi ne bayani ya gabata akan shi yake cewa ubangiji ta'ala ya farlanta sallah akan harshen annabi a hali na zaman gida raka'a hudu a cikin hali na bulaguro raka'a biyu a hali na yaki wato raka'a guda shine anan kenan mutum zai kasa jama'a kashi biyu idan aka kasa kashi biyu kenan kashi na farko sai su zo su tsaya tare da limami idan yayi raka'a ɗaya tak da su sai su salamci sai su tafi su ci gaba da gadi waccan jama'a ta zo ta yi kabbara tare da limami idan liman ya sallaci kuma raka'a ɗaya da su wanda ita matsayin ta biyun shi ce kenan sai ya salamce su salamci nau'i na uku wato kenan za a kasa wato shine kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da su gaba daya kenan nau'i na uku ba maganar a kasa jama'a kashi biyu jama'ar za a jera su sahu biyu kamar yanda hadisi ya gabata jama'ar suka yi sahu biyu a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma hadisin Jabir ne kamar yanda ya gabata hadisin na cikin sahihu muslim gaba ɗayan su jama'ar za su yi kabbara tare da limami kenan wannan kuma na kasancewa a lokacin da kenan makiya suna ɓangaren alƙibla kenan a wannan lokaci ba maganar a kasa jama'a kashi biyu gaba ɗaya kenan jama'a za su yi sahu biyu a bayan limami liman ya yi kabbara su yi kabbara idan ya gama karatu ya duka ya yi ruku'u su ma gaba ɗayan su za su duka su yi ruku'u idan aka ɗago daga ruku'u su sahu na biyu za su tabbata suna tsaye ba za su sunkuya su je su yi sujada kenan limami da sahu na farko sune za su sunkuya su je su yi sujada. Idan suka yi sujada suka gama suka dago, su wannan sahu na biyu sai su duka su sirmiya su je su yi sujada. Idan suka gama yin sujada suka taso, sai su yo gaba su zo mahallin sahu na farko, su ɗan sahu na farko sai su dawo sahu na biyu. An canza mahalli kenan. Idan limami ya gama karatu ya duka yin ruku'u, gaba ɗayansu da sahun na farko da na biyun za su duka su yi ruku'u. Idan an dago daga ruku'u, sahu na farko tare da limami za su je su yi sujada, shi kuma sahu na biyu zai tabbata a tsaye. Idan sun gama sujada sun dago sun zauna, shi sahu wanda yake na biyu sai ya duka ya je ya yi sujada. Idan ya yi sujada ya gama, kenan sai su yi tahiya, limami ya salance tare da su gaba ɗaya. Kaga dukkan jama'ar tare da su aka yi kabbara ta harama, kuma tare da su aka salance. An gane ko? Kamar yanda shi sahu na farko ya samu yin sujada tare da limami a karan farko, to haka shi ma sahu na biyu a raka'a ta biyu. Wannan shi ne nau'i na uku daga cikin nau'ikan, wato ita wannan sallah ta yaƙi. Amma wannan nau'i kamar yanda muka yi bayani kenan, lokacin da makiya suke ɓangaren alƙibla kenan haka za a yi. Kenan su waɗannan waɗanda suka tabbata a tsaye bayan ɗagowa daga ruku'u, kenan suna gadin ƴan uwansu, kuma alhali ana cikin sallah. Wato nau'i na hudu, wato shi ne za a kasa jama'a kashi biyu. Jama'a ta farko limami zai sallaci raka'a ɗaya da su, ita kuma waccan jama'a tana gadin abokan gaba. Idan ya yi raka'a ɗaya da su, kenan sai su tafi su je su ci gaba da gadi, waccan jama'a sai ta zo kenan, amma ba tare da sun salamce ba. Ita wannan jama'a ta biyu sai ta zo, sai li ta yi kabbara bayan limami sai ya zo da raka'a ta biyu da su. Idan ya zo da raka'a ta biyu da su ya salamce, sai su tashi su ci ko raka'a ɗaya wadda ta rage musu, su ma waɗancan suna mahallinsu za su ci ko raka'a ɗaya wadda ta rage musu. Mun gane wannan nau'i na hudu kenan. Wannan ba maganar salamcewa, kowace jama'a limami ya yi raka'a ɗaya da ita, kuma kowace jama'a ta ci ko ma kanta raka'a ɗaya wadda ta rage. Kenan in aka kasa jama'a kashi biyu, kashi na farko limami zai yi kabbara ya sallaci raka'a ɗaya da su. Idan ya sallaci raka'a ɗaya da su, kenan sai su tashi ba tare da sun salamce ba, sai su je su tsaya mahallin ƴan uwansu su ci gaba da gadi, kuma hali suna cikin sallah. Waɗancan jama'a kuma su ma sai su zo sai su yi kabbara bayan limami. Idan suka yi kabbara bayan limami, damar limami yana tsaye, sai ya zo da raka'a ta biyu wadda ta rage. Kenan in ya zo da wannan raka'a ta biyu ya salamce, sai su tashi su ciko raka'a ɗaya wadda ta rage musu, su ma a can mahallinsu inda suke tsaye kawai su fuskanci alƙibla su zo da raka'a ta biyu. Kenan wannan shi ne. Kenan in kamar misali fuskantar alƙiblar babu wata matsala a wannan lokaci, amma inda matsala ko ina ne suke fuskanta, sai su fuskanta su ciko wannan raka'a, domin wannan shi ne ɗaukan mataki game da kare kai game da abokan gaba. A takaice wannan kenan sifa ta hudu, wanda shi ma hadisin yana cikin sahihai, yana cikin ma'ana Bukhari da Muslim, kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ya rawaito hadisin. Wato sifa ta biyar, wato shi ne kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa jama'ar kashi biyu. Da ya kasa jama'a kashi biyu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallaci raka'a ɗaya da jama'a ta farko. Ita jama'a ta biyu kenan tana can tana gadin abokan gaba. Da ya yi raka'a ɗaya sai ya tabbata yana tsaye, sai suka tashi suka ci koma kansu wannan raka'a ɗaya da ta rage kai tsaye. Kenan suka salamce, limami shi ko yana tsaye. Da suka salamce sai suka tafi suka ci gaba da gadi. Sannan waccan jama'a ta zo, limami ya sallaci raka'a ta biyu kenan da su, wanda su ita ce matsayin ta farko. Da ya salamce, sannan sai suka tashi kuma suka ciko, wato da ya zauna kenan sai ya tabbata yana zaune ba tare da ya salamce ba, sai suka tashi suka ciko abin da ya rage musu, da suka ciko wannan raka'a ta biyu sannan limami ya salamce da su. Shi ma wannan shine hadisin kenan Sahal ibn Abi Hasma kamar yadda yake cikin sahihai. Kenan mu gane bambancin wannan da waccan, bambancin ta hudu da ta biyar kenan. Ita ta hudu kenan da yin raka'a ta farko da jama'a kenan, sai suka tashi ba tare da sun yi sallama ba, suka je suka tsaya suka ci gaba da gadi. Waccan jama'a ta zo aka yi raka'a ta biyu da su, da ya salamce su a nan suka tashi suka ciko, su ma waɗancan a can suka ciko iya abin da ya rage musu. Amma ita wannan sifa ta biyar kenan da ya kasa jama'a kashi biyu, jama'a ta farko da ya yi raka'a ɗaya da su sai ya tabbata yana tsaye, suka tashi kai tsaye suka ciko raka'a ta biyu da ta rage suka salamce, sannan suka je suka ci gaba da gadi. Waccan jama'a ta zo ya ci gaba da sallah da su, ya zo da wannan raka'a ta biyu, da ya zo da raka'a ta biyu sai ya tabbata yana zaune ya yi jiran su, suka ciko wannan raka'a da ta rage sannan ya salamce, suka salamce gaba daya. Kina wannan ita ce sifa wato ta biyar. Sifa ta shidda kamar yadda hadisin yake cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Sunanin Nasa'i da Sunanin Abi Dawud, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya kasa jama'a kashi biyu kenan. Jama'a ta farko wato sun tafi sun fuskanci abokan gaba, amma bayan su sun ba alƙibla baya, sun ba alƙibla baya kenan, kaddara cewa wato makiyan a yamma suke kenan. Sai suka jeru sun fuskanci abokan gaba, shi kuma limami da jama'a kenan suna sun fuskanci wannan gabas misali alƙibla ana kenan. Ya kasa jama'a kashi biyu, kashi na farko sun fuskanci abokan gaba amma bayan su ya ba alƙibla baya, sannan su kuma jama'a kenan su kuma sun fuskanci alƙibla tare da liman. A lokacin nan gaba ɗaya su wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara da su, da yayi kabbara kenan ya yi raka'a wato yes. A lokacin nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi raka'a guda, ita jama'ar da ke tare da shi, ma'ana da ya duka yayi ruku'u, jama'ar da ke tare da shi suka duka suka yi ruku'u, yayi sujada suka yi sujada tare da shi, su kuma waɗancan kenan suna tsaye suna fuskantar abokan gaba. Sannan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago, wannan jama'a wanda ke tare da shi suka dago kenan, su wannan jama'a kuma sai suka juya suka je suka tsaya suka fuskanci kenan abokan gaba. Ita wannan jama'a kenan wanda ta ba alƙibla baya, ita ma sai ta dawo kenan ta fuskanci alƙibla tare da limami, yayi kenan ruku'u tare da su, yayi sujada tare da su. An gane ku kenan. Sannan a lokacin nan yawa sai suka fuskanto da suka zo kenan, sai suka juyo, shi limami da yana tsaye. Mu gane kenan da aka kasa jam kamar yanayin mu a nan kenan, ai ga alƙiblar mu nan, idan aka kasa jama'ar kashi biyu kenan, wannan jama'a sai su fuskanci alƙibla tare da limami, wannan su kuma sai su fuskanci yamma kenan suna gadin abokan gaba. Da wannan jama'a ta farko da jama'a ta biyu gaba ɗayan su limami yayi kabbara ta harama tare da su, da yayi karatu ya gama ya duka yayi ruku'u, wannan jama'a wanda ke tare da shi sun duka sun yi ruku'u tare da shi, aka je aka yi sujada tare da su, amma su waɗannan suna tsaye sun fuskanci yamma kenan suna gadin abokan gaba. Da limami ya dago sai ya tabbata a tsaye kenan, ita wannan jama'a wanda take tare da shi wanda ta yi ruku'u ta yi sujada sai ta zo ta ci gaba da gadi. Su waɗannan jama'a su kuma sai su zo, limami yana tabbace a tsaye ya fuskanci alƙibla, sai su duka su yi ruku'u, su duka su yi sujada. Idan suka dago kenan a lokacin nan kuma limami sai ya zo da raka'a ta biyu tare da su, idan an zo da raka'a ta biyu zai yi ruku'u tare da su, yayi sujada tare da su, idan yayi ruku'u yayi sujada tare da su, idan aka dago to zai tabbata limami, an gane ko a zaune, idan ya tabbata a zaune su waɗannan jama'a kuma sai su tashi sai su je su ci gaba da gadi su kuma waɗannan sai su zo sai su duka sai su yi ruku'u su yi sujada idan suka zauna kuma gaba ɗayan su limami sai ya salamce tare da su mun gane wannan tafiya ta shida ku kenan a takaice waɗannan nau'ika shida kenan kowanne mutum ya yi kenan ya yi daga cikin waɗannan salloli wadda ake kiranta kenan salatul khawf gaba ɗaya kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar waccan in lokacin da abokan gaba suke bangaren alƙibla to ga yanda ya kamata a ce ayi za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الإيدين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen sallar idi guda biyu shine idin layya da idin azumi wato shi idi an ambace shi da wannan suna domin yana dawowa yana maimaituwa lokaci zuwa lokaci ma'ana duk shekara domin yana dawowa don haka aka ambace shi da idi kenan an ciro shi ne daga min'a da yahudu ma'ana ya dawo yana dawowa domin shi kasancewar waɗannan idika guda biyu waɗanda Allah ya shar'anta mana sukan maimaito a kanmu game da ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana da kyautukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana game da abubuwa waɗanda suke na daɗaɗa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mana wanda muke bayyanar da su muna nuna farin ciki da jin daɗi wato a cikin waɗannan yini guda biyu wanda shi idi wanda yake na layya bayan da na wannan idi wanda yake na azumi bayan da an hane mu game da cin abinci a cikin yini tsawon wata guda to a wannan rana ta idi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya halitta mana kenan wannan abin da aka haramta mana na ci da sha da kusantar iyali a cikin yini wanda yake na Ramadan don haka sai ya zamanto wannan rana rana ce wadda take ta farin ciki da jin daɗi da ziyarar ɗan uwa da nuna godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan koshin lafiya da ya bamu shi kuma in ka ɗau idi wanda yake na layya shi kuma yana kasancewa ne ƙarshen cika wato wata ibada daga cikin ibadodin da Allah ya shar'anta mana shi ne hajji saboda shi a ran nan ne alhazzai sukan zo su yi at-tahallulul awwal ma'ana jifa na farko da za a yi daga cikin ayyukan haji wanda a ranar idi bayan sun yi jifa na farko mutum ya yi aski ya soke hadaya ya zo ya yi tawaful ifada to a ranar duk wasu abubuwa waɗanda suke na rukunin haji ya gama da su iya abin da ya rage masa kawai sai abubuwa na wajibai shine kwanukan mina da jifa da zai yi da sauransu don haka kasancewar an zo ƙarshen wannan ibada ta hajji Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana idi domin cikar murna da farin ciki akan wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana don haka kafin musulunci kowace al'umma da ka sani wato tana da idikansu waɗanda suke barkatai domin wata munasaba ga wani abu wanda yake mai girma da ya faru wanda wannan idi yana maimaituwa a duk shekara ko mu ce lokaci zuwa lokaci kamar yadda kafin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo Madina ya same su suna da idika sun wuce a lissafa wanda sun saba yin waɗannan idika kafin musulunci kafin Allah ya azurta su da musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna cewa ubangiji ta'ala ya canza muku wannan idika na da wasu idi biyu shine idin layya da idin azim. Don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa duk wani idi da ka sani musulunci ya sanya kafa ya rushe shi illa idi guda biyu a tsawon shekara kenan, idin layya da idin azumi, su ne Allah ya zaba mana mu jama'a ta musulmi. Sai kuma idin da ke maimaituwa a kowane sati shine Juma'a. Don haka duk wata munasaba da za a ambace ta idi to wannan baya halatta kwata-kwata haramu. Duk wata sallah da za a ce ai sallah ce idi ce wanda za a dauke ta a duk shekara cewa ai idin kaza ya zo to wannan haramu. Iya idi a shar'ance a musulunci idi biyu ne, idin layya da idin azumi. Don haka baya halatta musulmi ya zama dan cikon banci game da rayar da duk wasu idika, sawa'an idikan da aka kirkira aka shigar da su a cikin musulunci ko wanda daman ma kwata-kwata ba su da alaka da musulunci. To wannan kwata-kwata bai dace ba ga musulmi. Shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, tana fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-fitru yawma yufitru an-nas, manzon Allah ya ce ranar idin azumi wato al-fitru idin azumi, manzon Allah ya ce yawma yufitru an-nas ranar da jama'a suke sallah. An gane ko abin da yake ni na da ya ce al-fitru ma'ana idul fitri yawma yufitru an-nas, idin azumi shine ranar da jama'a suke sallah. Haka sai ya ce wal adha shi idi na layya, yawma yubashshi an-nas a ranar da jama'a suke yanka layya, suran nan ita ce ranar idi. Don haka wannan ka'ida ranar da mafi yawan jama'a suke idin azumi wannan shine idi a shar'ance a hukumci. Haka ranar da jama'a mafi yawan jama'a suka yanka layya su wannan ita ce ranar layya. Ko da kaddara cewa sun kuskure ma lissafin tsayawar wata to a shar'ance wannan ita ce layya, kuma sun yi daidai abun Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kuskure nasu Allah ya gafarta musu. Don haka kasancewar ku kai kadai kaga wata ko ku biyu ko ku nawa sauran jama'a ba su gani ba kuma ba a karɓi ba ganin watar ku, to bai ya halatta ku aje ku yi azumi wannan ku yi sallah. Dole ku yi jira ranar da jama'a suke sallah ita ce ranar sallah. Don haka don wasu ɗaiɗaiku sun ware mu sallar mu sai gobe, wasu suna yi a waccan unguwa, wasu suna yi a waccan unguwa, wasu suna yi a waccan ƙauye, wannan dukkan shi ba a kiran shi idi. Idi na hakika ranar da mafi yawan jama'a gari suka haɗu za a yi sallar idi, wannan ita ce ranar idi. Haka ranar layya kenan, ranar da mafi yawan jama'a an gane ko tare da sanarwa ta hukuma aka ce yau za a yi sallah, to wannan ita ce sallah. Ko da an kuskure ma wato lissafin wata, ko da an kuskure, to wannan kuskure Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ma bayansa, domin ya faɗa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, ya Allah kada ka kama mu da laifi in har mun manta mun aikata abinda bai dace ba ko kuma mun kuskure. Ubangiji ta'ala ya ce kada a jabtu, tabbas na karɓi wannan addu'a, duk abinda kuka aikata akan mantuwa ko akan kuskure to bazan kama ku da laifi, kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah tajawaza li an ummati ala khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi, Allah ya ma al'umma ta rangwamen kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta mutum akan aikata shi. To dan haka a ka'ida a shar'ance kenan shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana al-fitru yawma yufitru an-nas, manzon Allah ya ce idin azumi ranar da mafi yawan jama'a suke sallah, wannan shine ranar idi a hakika. Sai ya ce wal adha ya ce shi kuma idin layya, sai ya ce yawma yubashshi an-nas ya ce ranar da jama'a suke layya suke yanka layya, su wannan ita ce ranar layya a shar'ance. Don haka duk wasu ɗaiɗaiku da za su koma gefe su ce ba sa sallah su sai gobe, wasu su ce sai cibi, wannan duka ba idi bane ba, wannan ba idi bane a shar'ance, suna dai wani abinsu wanda yake na can daban, kuma wannan laifi ne wanda yake babba minesa saboda raba kan al'umma. Don haka wani gwamna da aka yi shi a nan wani lokaci nan da shekaru da suka wuce da aka wayi gari wasu suka ware suka tafi wata kauye domin yin sallar Eidin su a waɗannan gaba daya akan bata suke su sune suke akan daidai suka je ya tura aka je aka kamo su shine da yana bayani a gidan radio yace mu Eidi ke muka sani ba mu hana ka ba kai azumin ka ba mu hana ku ku yi sallolin ku yace amma mu Eidi ke muka sani kaga wannan fada da yi shi a matsayin shi na jahili ya fada amma haka ne abun a shar'ance fitira ce Eidi ɗaya ne a shar'ance don haka manzo Allah yace al-fidr yawma yufdirun nas Eidin azumi ranar da jama'a suke kenan duk wanda zai ce shi sai gobe ko sai washe gari wannan duka ba Eidi bane ba shirme ne kawai haka yace wal adha yawma yubahin nas yanzu kaddara cewa kai kadai kaga watan zulhijja ko ba kuce ba a dissa ba ko ga watan zulhijja ba a san bada wannan ganin wata naku ko kuma ba a karba ba saboda ba a yarda da ku ba shin shikenan sai ka je ka tsaya a Arafa ka ce kai alsalin ka yau tarani ba maganar ka je ka tsaya kenan dan haka ranar da mafi yawan jama'a suke sallah wannan ita ce ranar sallah kuma wannan abu ne wanda yake tabbatacce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ta'ala ya ba ta tsaro da kariya game da cewa ta haɗu akan bada dan haka kuma ka'ida yana daga cikin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine da'a ga shugaba a duk lokacin da shugaba yayi umarni in dai abin da yace ayi abu ne wanda yake ma'ruf wanda Allah yace ayi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam to dole ne za a yi masa da'a akan haka dole ne za a yi masa da'a kuma ita hukumar nan tana da wasu wakilai na malamai wanda ta wakilta su game da wannan al'amari na addini don haka kasancewar a nan nauyi ne a kansu in ma kasancewar abinda suka faɗa kuskure ne to ku jama'a kun ba da iya abinda yake kanku na da'a ga shugabanni wannan laifi baya kanku yana kan waɗanda wato suka kuskure waɗanda suka dora ku akan wannan hanya kenan wannan in ma akan ta gangam akai wannan to ku kuna da uzuri a gun Ubangiji subhanahu wataala to dan haka wannan yana nuna mana kenan Eidi a hakika shine ranar da mafi yawan jama'a suke yi kenan waɗannan daidai ku wannan ba a lissafawa da su saboda ita al'umma ta musulmi al'umma ce daya daya wanda a kullun abinda musulunci yake fama mu dunkule mu zama tsintsiya madaurin ki daya mu zama to hannu guda akan duk wanda yake yayya da mu duk wanda yake gaba da mu duk wanda ya taba musulmi daya to ya taba musulmin duniya gaba daya na kudu da arewa da na gabas da yamma dan haka shine yace al-fitru yawma yufdirun nas wato shi kaga shine kaida yanzu misali kamar yadda a wannan shekara an tabbata ga yadda lissafin tsayuwar wata yake amma aka zo aka dan jinkirta saboda wasu abubuwa na daban aka ce sallar layya ba za a yi ta ba sai bayan haka kasancewar gaya alhali duk duniya gaba daya ga ranar da aka yi sallah kuma tare da cewa ita daman sallar layya tsayuwa Arafa take bi to anan maganar na a fito a ce daidai ko a zo a yi sallah wannan bai dace ba abin da ya kamata shine sai a yi hakuri kenan a ranar da aka aje ayi laifin jinkirtar da ita inda akan ganganci ne suka yi to wannan laifi yana kansu sauran jama'a suna da uzuri a gun Ubangijin su subhanahu wataala shine yace wal abha wato Eidi na layya yawma yubahin nas manzo Allah yace na kasancewa na tabbata a ranar da kenan mafi yawan jama'a wato suke yi shine a nan ka'ida malamai suka ce kaddara cewa mutane sun kuskure ma tsayuwa Arafa suka tsaya a Arafa a ran 8 ga wata ko kuma a ran 10 ga wata wannan ya isar musu a gun Ubangiji subhanahu wataala wannan kuskure Allah ya yafe musu an gane ku kuskuren nan Ubangiji subhanahu wataala ya yafe musu wa ana abi umayr ibn anas an umumatin lahu min as-sahaba أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفئروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadha lafzu wa isnaduhu sahih daga Abi Umair dan Anas daga wasu wato dangin mahaifinsa mata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce umuma sune ma'ana dan uwan mahaifi kenan dan haka dan uwan mahaifi ake kiran shi am an gane ko wan mahaifi ko kanin mahaifi idan mace ce ce a ce mata amma shi ne daga wasu kenan dangin mahaifinsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yace anna rakaban ja'u wato lalle wasu ayari wato sun zo birnin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce rakab sune mahaya kenan waɗanda suke lautara umma an gane ko fatake kenan shine yace anna rakaban lalle wasu fatake wato sun zo birnin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shahidu suka tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'aw al-hilal bil ams cewa ajiya wato sun ga jinjirin wata a cikin tafiyar da suke ajiya suka ce sun ga jinjirin wata isowar su Madina kuma a lokacin yamma ne bayan la'asar suka zo birnin Madina suka tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ai daren jiya suka ce sun ga wata a lokacin nan fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yuftiru manzon Allah ya umarci jama'a gaba ɗaya yace kowa ya aje azumi kowa ya sha ruwa wa idza asbahu manzon Allah yace da jama'a idan suka wayi gari an yabdu ila musallahu wato su yi sammako zuwa masallacin idi kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa a birnin Madina sun muni da azumi ba su da labarin tsayawar wata sai da waɗannan fatake suka iso suka tabbatar masa cewa jiya sun ga wata manzon Allah take yanke sanarwa yace jama'a kowa ya sha ruwa a aje aje kuma yace da jama'a gobe a yi sammako a tafi masallacin idi to yasa saboda yin azumi a ranar idi haramun ne don haka take yanke manzon Allah yace kowa ya aje azumi kenan ba maganar cewa a idi sai kai shi magariba dole kowa ya aje idin kuma manzon Allah yace wa shigari aje a yi idi to don haka wannan yana nuna mana idan baka da labarin jama'a ba ta da labarin tsayawar wata a duk lokacin da labari ya cin mata inna ramadan ne kenan daga wannan lokaci kowa sai ya kame bakinsa yayin niyyar azumi daga wannan lokaci kenan zai kai wannan azumi misali mun wayi gari yau 30 ga watan sha'ban to sai wasu suka zo suka bada labari suka tabbatar da cewa jiya wata ya tsaya ashe jiya wata ya tsaya yayi nasab misali wajen 12 muka samu labari to daga wannan lokaci za mu kame game da ci da sha da duk abin da bai dace ba mai azumi sai mu saka niyyar azumi a cikin zuciyarmu sai mu kai wannan azumi ba maganar kame baki bane azumi ne za a yi an gane ko kuma wannan azumi ne cikakke ba maganar ramu shi a bayan azumi haka in jama'a aka wayi gari yau 30 suna da azumi 30 sai labari ya cin musu cewa ai jiya wata ya tsaya to take yanke za a aje azumi in kafin rana ta gushe ne sai a fita aje ai sallar idi in kuwa rana ta riga ta gushe to wannan sallar idi sai a jinkirta take nan washe gari aje ai kamar yanda su wannan fataki da yamma ne suka zo birnin Madina suka tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun ga wata manzon Allah ya umarci jama'a cewa kowa ya aje azumi yace wa idza asbahu yace kuma in sun wayi gari ay yabdu ila musallahum jama'a su yi sammako zuwa masallacin idi dan haka kuma wannan yana nuna mana dalili idan mutum ya zo yace ya tabbatar da cewa ya ga wata to ba magana a rantsar da shi kamar yanda cewa sai an rantsar da mutum sai an bashi qur'ani ya rantsi wannan a kwata-kwata bai taso ba an gane ku inde kamar misali a matsayin shi na musulmi yazo ya tabbatar da cewa ya ga wata to iya abinda ba maganar a kuntata masa a tsananta masa a cika shi da yawan tambayoyi iya abinda za a yi sai a tabbatar da cewa haka ne kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shedar su wanda ga ya fa batake ne mazauna kauye ne wanda kuma galibi akwai jahilci a kansu amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shedar su akan wannan sheda da suka ce sun ga wata manzon Allah ya ce kowa ya aji azumi a takaicin wannan hadisi yana nuna mana kuma ita sallar idi ashe bata kucewa a sababin kucewar lokacinta dan haka kenan in rana ta riga ta gushe to sai a jinkirta in aka wayi gari sai a je ayi to wannan da za a je ayi shin ramuwa ce ko kuma bada ta ne a lokacinta wasu malamai suka ce ramuwa ce za a yi amma a magana mafi inganci bada ta ne za a yi a lokacinta inda ramuwa ce kenan da bayan la'asar ma ana iya yin sallar idi dan haka kenan wannan lokacinta bai kuce ba kenan in aka wayi gari sai a je ayi sallar idi shine anan kenan malam yazo da wannan hadisi na Abi Umair yake cewa anna rakban kamar yanda kenan wasu dangin mahaifinsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labarin anna rakban lalle wasu fatake ja'u sun iso birnin Madina isowar su ko a lokacin yamma ne fa shahidu suka tabbatar abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'u al-hilal bil ams cewa sun ga jinjirin wata ashiya shi wata akan ambace shi da al-hilal daga ran da ya tsaya har zuwa kwana bakwai ana kiran shi hilal fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an yufiru manzon Allah ya umarce su ma'ana jama'a gaba ɗaya manzon Allah yace su ajiye azumi wa idha asbahu idan suka wayi gari an yagdu ila musallahum manzon Allah ya umarce su cewa su tafi zuwa masallacin idi wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan malaman da suka tafi akan cewa ita sallar idi wajibi ce an gane ko wajibi ce farilla ce mai zaman kanta matsayinta ya wuce sunna kamar yadda jumhurin malamai suka tafi wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka tafi akan cewa kenan sallar idi farilla ce domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni yayi cewa in aka wayi gari kuma kowa ya je sallar idi dan haka kuma a magana mafi rinjaye farilla ce ta ainihi ba farilla kuma nan wasu malamai sun tafi akan cewa farilla ce wanda take mai wadatarwa wasu kuma sun tafi akan cewa farilla ce ta ainihi dan haka dai a takaice su jumhurin malamai da suka tafi akan cewa ita sallar idi sunna ce sun tafi akan hadisin wanda sahabin da yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa bani labari game da abinda Allah ya farlanta mun salloli manzon Allah yace Allah ya farlanta maka sallah biyar a tsawon yini da dare to wannan shine dalilin su dan haka malamai suka ce wannan yana nuna a tsawon yini da dare sallah biyar ce kadai Allah ya farlanta mana amma baya nuna cewa babu wata sallah ta wajibi wanda a sababin wani al'amari da yake faruwa dan haka dai a magana mafi rinjaye sallar idi wajibi ce bai halatta musulmi yayi sakaki game da ita sai da uzuri wanda yake mai karfi shine anan yace wa idza asbahu kenan wa amarahum idza asbahu an yagdu ila musallahu manzo Allah ya umarce su cewa idan suka wayi gari to su yi sammako zuwa wato masallacin idi a takaice wannan hadisi ne ingantacce وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وتدغى أنس بن مالك الله إكرم سيدنا فدا cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yagdu yawma al-fitr wato baya sammako zuwa masallaci a ranar Idi na azumi hatta ya akula tamarat, wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci da biyu, waya akulu hunna witra, ko manzon Allah ya kanci da binan mara. Ni ake nihi da mara karanci a nan guda uku kenan, in ma ya ci guda uku ko ya ci biyar ko ya ci bakwai ko ya ci tara. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a wata riwaya mu'allaka, ma'ana wadda an shafi sanadin, wanda al-Imam Ahmad ya sadar da wannan riwaya. Manzon Allah wa ya'kuluhunna afrada, yakan ci su wannan dabino ɗaya bayan ɗaya, kenan baya hada biyu ko uku a lokaci guda, ɗaya bayan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ci dabino. Wannan kenan a ranar Idi na azumi. Kenan wannan yana nuna mana abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ladabi daga cikin ladubba na sallar Idi, musamman Idi na azumi, kenan kar mutum ya fita zuwa masallaci wato ba tare da ya ci dabino, in har dabinon ya samu. Kenan in har da dabino, to abin da mutum zai yi sai ya ci dabino, amma wannan dabino kuma sunna ne ya zamanto mara. Kenan in ma uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya, baki in ma nawa zaka ci, to ya kasance dai mara ne. Sannan kuma yana daga cikin ladabin cin dabinon kenan mutum ya ci shi ɗaya bayan ɗaya, kar mutum ya haɗa biyu, kamar yadda anan ya ce wa ya'kuluhunna afradan, manzon Allah yakan ci su ɗaiɗai ku kenan ɗaya bayan ɗaya. Domin game da haka akwai fa'ida guda biyu, fa'ida ta farko ɓangaren abin da ya shafi addini, fa'ida ta biyu ɓangaren abin da ya shafi koshin lafiya. Fa'ida game da abin da ya shafi addini, saboda yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne shar'anta wanda ibada wani abu wanda zai bambanta tsakanin ibada da al'ada. Kaga a cikin kwanukan da suka wuce, misali tsawon wata guda, ci da sha wannan duka abu ne wanda mun kaurace masa a tsawon yini, saboda matsayin masu azumi muke. Kenan ranar Idi, dan a bambanta cewa wannan ibada ta kamewa ga barin ci da sha a cikin yini, to ta riga ta wuce, ya kamata a bambanta ta kenan da kwanuka waɗanda suke na al'ada. Dan haka kenan aka shar'anta kenan cin wani abinci, cin dabino kenan, kafin mutum ya fita masallacin Idi, domin tabbatarwa ne cewa kwanukan wannan na azumi na ibada sun riga sun wuce. Sannan fa'ida ta biyu dangane da abin da ya shafi koshin lafiya, saboda bayan wannan azumi da muka yi tsawon wata guda, kuma sannan an kwana an yi bacci an tashi, uwar hanji ta wuhinta, to don haka ya kamata a samu wani abinci kenan wanda zai kasance wanda zai kara ma ɗan adam kuzari da nishaɗi a jikinsa, wanda kuma shi lalle a duk lokacin da mutum yana azumi, kamar yadda bayani zai zo in muka shiga cikin kitabu siyam, ɗan adam idan ya wuni da azumi, gangan jikin shi yana zubar da wani gwalgwado na sukari, wanda shi sukari yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara kuzari a jikin ɗan adam. Da zaran gwalgwadon sukarin ya ragu, to mutum zai samu rauni a jikinsa. To shi kuma kasancewar duk a cikin abubuwa na abinci, babu abin da ke mai da sukarin da ɗan adam yake zubarwa daga jikin shi sama da dabino. Da zaran mutum ya ci dabino minti 30 yayi yawa, idan uwar hanji ta nike shi, gaba ɗaya wannan sukari za ta watsa shi cikin jikin shi, mai bin jini ya bi, mai shiga jijiyoyi ko ina ya bi. To dan haka shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda zamu iske, idan zai yi buɗe baki, manzon Allah yakan yi buɗe baki da dabino, kuma dabinon ɗanyen dabino maga, in bai samu wani yake cin dabino bushashe, saboda sukarin da jikin shi ya zubda a cikin wannan yini, to wannan dabino shine zai yi gaugawar dawo da wannan sukari, mutum ya samu kuzari da dana. Don haka shine anan fa'ida kenan abin da ya shafi koshin lafiya, gaya an yi kusan azumi wata guda, sannan kuma gaya yau an ga wata, kuma sannan an dan kwana da yunwa kenan, an wayi gari, to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ci dabino kenan kafin ya fita masallacin Idi, kuma yakan ci wannan dabino mara, sannan kuma yakan ci shi ɗaya bayan ɗaya. Kenan wannan shine sunna. In babu dabino, malamai suka ce anan mutum sai ya yi amfani da abin da ke gunsa kuma abin da ya fi dacewa mutum ya ci abu wanda yake mai zaki. An gane ko abu wanda yake mai zaki ko da halawa ce, kenan in har babu dabina. Don haka kenan haddar kwayar alkama guda bakwai wanda baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zaka samu wasu suna yi, in aka wayi gari ranar Idi sai a ce wai a haɗe alkama guda bakwai. Ba alkama ba ake haɗa da dabino ake ci, cin dabino shi ne sunna. Wa an ibn, daga kuma hadisi na biyu, hadisin ibn Buraida, daga mahaifinsa shi ne Buraida ibn al-Husayn, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawma al-fitr hatta yaqa. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Idi na azumi baya fita zuwa masallacin Idi hatta yaqa, sai manzon Allah ya ci wani abu. Me yake ci kenan? Sai mu koma hadisin da ya gabata, dabino ne manzon Allah yake ci, kuma yana cin dabinon mara kuma ɗaiɗai kuɗe bayan ɗaya. Sai ya ce wala yaqa'u yawmal abha, ranar Idil layya manzon Allah baya cin komai hatta yusalliya, sai ya tafi ya ga masallar Idi. Idan ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ci daga cikin naman da ya sa. Hikima anan wato game da Idi wanda yake na layya, cewa manzon Allah baya cin komai sai in ya dawo, saboda me yasa? Saboda shi Idin layya daman babu wani azumi da dole da ya gabace shi. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jinkirta cin wani abu sai ya dawo daga masallacin Idi. Sannan kuma bugu da ƙari anan, sai ya zamanto daga cikin ibada wadda Allah ya shar'anta namun wannan ibada na layya, daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake fara ci idan ya dawo daga masallacin Idi. Haka kuma akwai hadisi wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin a cikin littafinsa As-Sunan, shi ne yake cewa wa kana idza raja'a akala min kabidi ubhiyati, wato idan ya dawo manzon Allah yakan ci daga cikin hanta ta ragon layyarsa. Kenan manzon Allah yakan gasa hantar ya ci, tare da cewa wannan bai keɓanta ba cewa sai hanta, duk abin da dai ya samu a jikin dabbar shi ne dai ya dace a ce mutum ya ci naman layyar. Ita hanta takan iya yiwuwa menene hikima? Saboda ta fi gaggawar sarrafuwa, ba ta da ɓata lokaci. Kenan wannan a takaice yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na Idin layya. Kenan kar mutum ya ci wani abu, kar ya sha wani abu, kenan ya bari sai an gama sallar Idi. In an gama kenan, in yana da layya, to abin da ya kamata kuma ya fara ci daga naman layyarsa. وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والخيض في الإيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الخيض المصلى. متفق عليه. وتدق أم عطية الله إكرامته يدا تنافدا تناتشوا أمرنا أن نخرج العواتق, an umarce mu cewa mu fitar da al'awatika, wato ƴan mata waɗanda suke balagaggu. Lafazin awatik wato jam'i ne na atik, idan aka ce atik kenan mace yarinya wadda ta balaga kenan. Shine anan ita Ummu Hadiya take cewa umirna an nukhrijal awatika, wato an umarce mu cewa mu fitar da ƴan mata al'awatik waɗanda suke balagaggu zuwa masallacin Idi. Wal khuyyab, wato da mata waɗanda suke cikin yanayi na al'ada, waɗanda suke cikin jinin al'ada su ma a fitar da su. Lafazin khuyyab jam'i ne na ha'ib, idan aka ce ha'ib mace mai jinin al'ada kenan. Shine tace umirna an nukhrija al'awatik wal khuyyab fil idayn, an umarci mu cewa mu fitar da ƴan mata balagaggu da waɗanda suke cikin jinin al'ada, wato zuwa masallacin Idi. Yashhadna alkhaira, wato domin su halarci alkhairin da ke sauka a wannan yini, wada awatal muslimin, kuma su halarci addu'a ta musulmi. An gane ko su ma su yi tarayya da jama'a ta musulmi game da duk wannan alkhairi da yake sauka a wannan yini da addu'ar da ake. Wa ta'tazilu al-khuyyab al-musalla, tace amma su masu al'ada manzon Allah yayi umarnin cewa su kaurace ma al-musalla wato shine wurin sallah ko kuma al-musalla anan kenan su kaurace ma sallah ba maganar sallah saboda me yasa mace in tana cikin yanayi na al'ada Allah ya haramta mata yin sallah kuma an mata rangwame ba maganar ramuwar sallar iyakawa abinda take ramawa shine azumi kamar yadda bayani zai zo nan gaba a cikin kitabu siya shine anan wata atazilu lahu yabul musalla lafazin al musalla shine kenan makanus sala inda aka kebanta domin yin sallah dan haka shine wannan yana daya daga cikin dalilan da ma wasu malamai suka tafi akan cewa mace mai al'ada baya halatta ta shiga masallaci ta zauna tare da cewa akan mas'alar akwai sabani na malamai akwai bayani mai tsawo akan ta kamar yadda bayani zai zo nan gaba insha Allah kenan a takeice anan shine yace wata atazilu lahu yabul musalla su masu al'adar wato su kaurace ma kenan gun sallah su koma gefe amma duk alkhairin da ke sauka da addu'a ta musulmi kenan su ma su yi tarayya da jama'a a wannan yini don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni tunda umarni in sahabi yace umirna bi kaza ko kuma wanuhina an kaza kenan al'amru wan nahyu ya udani ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam umarnin da hannun suna komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa ayi kaza ko yace a daina kaza kenan anan da tace an umarci mu cewa ƴan mata ba daga guda masu al'ada mu fitar da su a sandar idin nan guda biyu mai umarni anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takeice wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wajibcin sallar idi kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi me yasa saboda ana hatta da masu al'ada da ƴan mata an ce a fitar da su zuwa masallacin idi tare da cewa ita mace fiyayyen sallar ta shine sallar da za ta tsaya a gidanta ta yi amma saboda karfin sallar idi sai aka ce a fitar da su duk su tafi masallacin idi dan haka kenan da yara da manya da maza da mata gaba ɗaya haka ake buƙatar a fita masallacin idi koda mace tana cikin yanayi na al'ada to manzon Allah yayi umarnin cewa ta tafi kenan in ta tafi kenan maganar sallah ba ta taso ba amma duk wani alkhairin da yake sauka da addu'a ta musulmi sai ta yi tarayya da su kuma duk abun da yake na ambaton Allah da mun ba a hana ta ba mace in tana cikin jinin al'ada duk abin da ya shafi ambaton Allah koda karatun alkur'ani ne ta ka iya yi su jumhurin malamai abin da suka tafi alkur'anin ne ba za ta dafa ba amma tilawa tana iya yi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون الإيدين قبل الخطبة متفق عليه وتدغى عبد الله بن عمر الله إكرم سيدنا فداه مزع الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي هكذا صحابنسا أبو بكر ده عمر yusalluna al-idaini suna sallatar idin nan guda biyu qablan khutba wato kafin khutba an gane ku kenan abinda suke fara gabatarwa sallah sannan ita kuma khutba sai ta biyo baya wannan shine sunna dan haka gabatar da khutba akan sallar idi wannan bid'a ce kamar yanda Marwan ibn al-Hakam an wayi gari ranar idi kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari da aka zo masallaci sai ya ringa famar hawa kan minbari domin ya khutba Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda sai ya kama rigar shi sai ya husgo shi kuma sai ya ja sai ya hau Abu Sa'id sai yake ce masa me nake so in gani sai yake cewa abinda ka sani ya wuce sai ya ce wallahi abinda na yi sani shi ya fi alkhairi game da abinda ban sani ba yau sai ya ce yake ba Abu Sa'id uzuri ya ce jama'a a yau sun canza idan aka gama sallah ba sa tsayawa su saurari khutba su saurari abinda za mu faɗa musu don haka na ga ya dace in gabatar da khutba akan sallar idi yace abinda na sani yace wallahi yafi alkhairi game da abinda ban sani ba yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Abubakar haka Umar sallah suke fara yi din sun zo masallacin Idi sannan in sun gama sannan kuma su yi khutba don haka wannan hadisi yana tabbatar da iya abin da yake sunna game da sallar idi kenan sai an gabatar da sallah sannan daga baya ayi khutba ko da mutane ba za su zauna ba tare da cewa rashin zaman laifi ne dole ne a zauna a saurari wannan khutba tare da cewa karin fa'ida akan wancan hadisi da ya gabata iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar idi shine ayi ta a fili ba a cikin masallaci ba yin sallah ta idi a cikin masallaci wannan bid'a ne an gane ko bid'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ga masallacin shi amma yakan fita gaban masallacin shi tsakanin shi da tsakanin filin da yake sallar idi da masallacin shi shine zira'i 1000 in ka lissafa kenan metr kaman 500 manzo Allah yake fita nan gaban masallacin shi ne yake kusan babu salam nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tare jama'a yi sallaci sallar idi kuma tare da cewa gaya masallacin nashi sallah ɗaya ta farilla ko ta nafila a matsayin sallar 1000 take amma yakan fita daga masallacin ya je gaban masallacin anan yake sallar idi don haka masallaci daya ne kadai malamai suka tuge wanda yin sallar idi a cikin shi yafi dacewa shine masallacin harami na makka shi ma kuma dan alhurmar ka'aba kenan a kusance ta amma duk a inda kuke in dai sallar idi za a yi abin da yake sunna a fito waje kar a yi ta a cikin masallaci sai inda larura kenan in dai babu wata larura iya abin da yake sunna kenan a yi ta a fili don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa littafi wata irin risala mai sunan cewa abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce salatul idaini fil musalla yin sallar idi kenan a fili wanda aka in aka ce al musalla fili wanda aka kebanta domin yin sallah to shine a hadisin da ya gabata kenan tace wannan ya shahadana alkhaira wa da'awata almuslimina wa ta'tazilu alkhayyad almusalla kamar yadda can da yake cewa wa amarahum an yagdu ila musallahu in aka ce musalla kenan wurin da aka kebanta aka share domin yin sallah amma ba in aka ce almasjid shi kuma wurin da aka gina kenan da sunan cewa masallaci ne yana shine anan kenan yana nuna mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallar idi kenan idi wato sallah ta gabaci kuduba kenan sai an gama sannan kuduba ta biyo baya wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama salla yawmal idi rak'atayn lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhrajahu as-sab'a وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه بإسناد حسن وترجع عبد الله بن عباس الله يكرمه مسيدا كيتشوا lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar idi ya sallaci raka'a 2 sallar idi kina wannan gaba tana nuna mana ita sallar idi raka'a 2 ce sannan lam yusalli qabla huma wala ba'da huma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi nafila gabanin su ko bayan su don haka ita sallar idi ba ta da wata sunna da mutum zai yi gabanin ta a nan masallaci kafin sallar idi ka yi raka'a 2 ko bayan idi ka tashi ka yi 2 wannan bid'a ne don haka wasu malamai sun tafi akan cewa kai koda a cikin masallaci ne za a yi sallar idi to ba maganar gabanin sallar idi ka yi nafila ko bayan ta an gane ku sai dai tahiyatul masjid in dai masallaci ne cikin masallaci za a yi to mutum yana iya yin tahiyatul masjid amma da sunan cewa nafila ce gabanin sallar idi ko bayan sallar idi wannan bid'a ne wannan ana kira kenan sunna tarkiyya duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari to barin shi sunna ne shine anan yace wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar idi ya sallaci raka'a 2 lam yusalli qablahuma gabanin su manzon Allah bai sallaci wata sallah bai nafila ba wala ba'da kuma yace ko bayan su manzon Allah bai ba sannan hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-eid shay'an, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallatar wani abu gabanin sallar eid, kenan baya nafila gabanin sallar eid. Fa idza raja'a ila manzilihi, amma idan ya dawo gidansa sallar raka'atayn, yakan sallaci raka'a biyu. Kenan wannan an sunnanta mana idan mutun ya dawo daga idi ya dawo gida, to an sunnanta masa yi sallar raka'a biyu. Amma a masallacin idi to wannan kwata-kwata baya halatta, bayan gama sallar idi mutun ya tashi yana fila ko ga kafin sallar idi. Kenan sai dai kamar misali, in a cikin masallaci ne da sunan tahiyatul masjid, domin tahiyatul masjid zauna take da gindin kanta, mutun yakan iya. Amma in dai da sunan nafila ce, wannan to kwata-kwata baya halatta bid'a ne. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama salla al-eid bila adhanin wa la iqama, akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Wato daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar idi bila azanin wala ikama, ba tare da kiran sallah kuma ba tare da tada ikama ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar idi ba maganar kiran sallah, ba maganar tada ikama. Kamar yadda Jabir ibn Samura, Allah ya kara masa yadda, hadisin sa na cikin Sahih Muslim yake cewa, sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-ida ghayra marratin wala marratayn bi ghayri adhanin wala iqama, yace na sallaci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su ɗaya ba, ba su biyu ba, ma'ana ya wuce lissafi, yace ba tare da kiran sallah ba, ba tare da tada iqama ba. Dan haka duk wata sallah maimakon salloli na farilla na lokaci biyar, yin kiran sallah ko tada ikama wannan bid'a ne. Babu wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sa a yi kiran sallah ko a tada ikama illa waɗannan salloli biyar na tsawon yini da dare. Amma duk wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallata, sallar idi da sallar neman shayarwa da sallah ta kisfewar rana da sauransu, babu sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke sawa a yi kiran sallah ko a tada ikama. Wannan shi ma yana daga cikin wato dalilan da malamai suka kasa sunna kashi biyu, cewa akwai sunna fi'iliya, akwai sunna tarkiyya. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata, matukar abin da yake banta da shi ba, aikata wannan abu sunna. Sunna tarkiyya, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari tare da cewa kuma babu wani abin da ya hana shi yin wannan abu, to wannan barin shi shi ma sunna. Kenan daina kiran sallah da daina tada ikama game da sallar idi, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yin kiran sallah ko tada ikama game da sallar idi ko wata sallah daban, in dai ba salloli ba biyar na tsawon yini da dare, kenan bid'a ne. Don haka shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci idi ba tare da kiran sallah ba, ba tare da tada ikama ba. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.